المهديين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى أمك الباحقين. السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدرسة دواء ومن يمشينا سفر 20 لتفوص قوشا سفر شكرا تدبو لذلك حدود 20 باين هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم لك مكز ومدينة wanda ya san da yammacin sabbi gautan shida shekara 1999 dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shine darasi na 12 babu sidiki, babun da zamu tashi akan yau, babin da yake magana dangane da gaskiya, gaskiya da muhimmancin ta da irin rawar da take takawa wajen mayar da bawa ya zanto salihin bawa, da ilin umarni da Allah ya yi ko kwadaitarwa da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi dangane da muhimmancin siffantuwa da gaskiya cikin maganganu da ayyuka. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, wa qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqat, wa qala ta'ala falaw sadaqa Allah lakana khayran lahum. Aya ta farko, Allah madaukaki ce ya ayyuhallazina amanu, ya waɗanda suka yi imani, ittaqullaha, ku tsare dokokin Allah, domin taqwa shine fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, barin abinda aka ce ka bari, aiwatar da abinda aka ce ka aikata, wannan shine taqwa. Ittaqullaha, ku tsare dokokin Allah wajen yin abinda aka ce da hannuwa daga abinda aka hana. Wa kunu ma'as-sadiqin, kuma ku kasance ma'as sadiqina, tare da masu gaskiya. Ma'ana ku bi tafarki irin tafarkin masu gaskiya. Waɗansu suka ce masu gaskiya a nan wurin su ne al-anbiya'u, annabawan Allah, domin gaba ɗayansu kowanne mai gaskiya ne. Kuma sananne ne a wurin masu karatu cewa annabawa suna da siffofi guda huɗu wajibai, wanda kowane ba annabi yana da wannan sifa. Sifa ta farko gaskiya, sifa ta biyu shine wato ainihin at-tabliq, isar da manzanci, ba ɗaya daga cikinsu da yake koyi abinda aka ce. An gane ku? Sifa ta uku shine amana, sifa ta hudu kuma wato shine al-istisana, kaifin hankali da wayo da basira. To cikin waɗannan wajibabban siffofi akwai gaskiya, wanda kishiyarsa shine ƙarya. Da Allah ya ce wa kunu ma'as sadiqin, ku kasance tare da masu gaskiya, ma'ana ku kasance daga cikin annabawan Allah, ko ku bi tafarki irin nasu wajen yin gaskiya cikin maganganu da ayyuka. Waɗansu suka fassara as-sadiqina a nan gurin cewa su ne sahabban nan guda uku waɗanda muka karanta hadisinsu mai tsawo cikin wannan babu. Hadisin Ka'ab ibn Malik, shi da sauran guda biyun nan waɗanda ba su je yakin Tabuk ba, amma ƙarshe suka faɗawa annabi gaskiyar lamari, ba su yi masa ƙarya ba. Suka faɗi gaskiya cewa babu wani uzuri daga cikin uzurruka da shari'a ke karɓa wajen rashin tafiya yaki. A sun ki tafiya ne saboda rinjayen shaidan, saboda shaidan ya yi wasa da hankulansu. Ta gaskiya suka faɗa. Daga ƙarshe Allah ya karɓi dubansu bayan an lallasa su, bayan an ɗanyi musu horo da ya dace da su. To tunda an karɓi dubansu sun zama wankakku, sai ake kiran sauran mummunai mu yi koyi da su wajen yin gaskiya. Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah ce was-sadiqina was-sadiqati, wannan cikin suratul ahzab kenan, inda Allah ya jero siffofi guda goma na mummunai maza da mata, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat. A cikin akwai cewa was-sadiqina da masu gaskiya maza, was-sadiqati da masu gaskiya mata. To bayan an ci gaba da jera siffofin ƙarshe, sai Allah ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah ya musu tanadi na gafara ta musamman da kuma lada mai girman gaske. Allah ya samu cikin su. Wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratu Muhammad, yace falaw sadaqa Allah lakana khayran lahum. Falaw sadaqa Allah, da a ce sun gaskata Allah cikin abin da ya alkawali na lada ga waɗanda suka yi masa da'a, to lalle da wannan ya fi zama alheri a gare su. Amma rashin gaskata Allah ɗin sai jawo su fushin Allah, wannan ana magana ne da munafukai. Wannan kaɗan kenan daga cikin ayoyi waɗanda suke zaburar da mutane dangane da haƙuri da muhimmancinsa. Wa amma al-ahadith, amma ta fuskar hadisai kuwa, fal awwalu hadithin farko a wannan babi, an ibn mas'ud radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وإن حديث البخاري ومسلم سكبر مازال الله صلى الله عليه وسلم يكي فلايتي إن الصدق يهدي إلى البر للي جسكيا ناجابو لنك متم زوا بأيكا تاعة دومي دعانتي البر شين دسكا وانا أيكينا تاعة to ita gaskiya sababi ce da ke sa mutum ya zanto mai ayyukan da'a ta dake ne kishiyarta ita ce ƙarya ta zanto sababi ne na ayyukan alfasha kamar da bayani ne wa innal birra yahdi ila janna su ko ayyuka na da'a din nan su ne sababi na shiga aljanna su ke jagorantar bawa zuwa ga shiga aljanna lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wato ba za ku taɓa samun albirra ba har sai kun ciyar daga cikin irin abin da kuke so wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa lalle dan adam mutum la yasduqu matakar zai rika yin gaskiya ba zai wuce ba yana gaskiya din nan hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a wurin Allah cewa wani ya zama siddiq mai yawan gaskiya kenan har sai an zartar har sai an hukuntar shi ne ma'anan an rubuta zartaswar Ubangiji da hukuntarwarsa cewa wane tunda dai mutum ne mai kirdadan gaskiya mai yunkurin yin gaskiya cikin manganinsa da ayyukansa daga yau hukunci ya tabbata cewa wane ya zama mai gaskiya wa innal kadhiba yahdi ila fujur ita kokariya shiryarwa take jagorancin mutum take yi zuwa ga al-fujur ayyuka da fasirci idan an ce al-fujur daga lafazin al-fajr ne al-fajr kuma shi ne tsaga abu ko keta abu suka ce shi mai aikin barna an sa masa suna fajiri li'annahu yashukku sitra alladhi bainahu wa bain rabbihi subhanahu wa ta'ala domin kamar jafto ko kyallan kunya dake tsakanin da ubangijin sai keta shi sai ake ce masa suna fajiri ma'ana mutumin da gaba ɗaya baya jin kunyar Allah mutumin da yake aikata yake zakke ma irin abin da Allah ya hana a zakke masa to da haka ayyukan barna suna girma da suna al-fujur wa innal kadhiba yahdi ila fujur lalle ƙarya da jagorancin mutane zuwa ga ayyuka na barna ayyuka na fajirci wa innal fujura yahdi ila nar lalle fajirci kuwa na jagorancin mutum zuwa ga shiga wuta Allah tsare mu wa innal rajula la yakzibu hatta yuktaba 'inda Allah kazzaba mutum ba zai gushe ba yana ƙarya cikin maganganun sa da ayyukansa fate har sai an hukuntar a wurin Allah cewa wani magareci abinda wannan hadisi ke nufi siffofin nan guda biyu kokarin koyon su ake yi kokarin jan su ake yi ma'ana bawa na gari zai yana kokarin yayi gaskiya fantararren bawa kuma yana kokarin yayi ƙarya to kuma tun mutum na zama mai gaskiya ɗaya goma ya kokarin ya kwatanta biyu jb uku yana kokarin kasantawa yana kwatantawa har sai ya zanto an tara gaskiyar yau da ta jiya da ta shekaran jiya da ta shekaran jiya waccan idan aka haɗa sai ya zanto sunansa mai siddiq haka mutum yana ganin ƙarya yana renawa ya guda ɗaya ce ya yi a wannan yini ya yi ta ya wuce ya manta kuma jiya ya yi shekaran jiya ya yi kuma gobe yana nan zai jibi zai yi idan ka da ƙarirai yau da ta jiya da ta shekarun jiya da ta shekarun jiya wacce suka taru sai ya zanto sunansa mai kaza zai ƙarya ma'ana so ake ka yi ƙoƙarin nesantar ƙarya don kar a rubuta ka cikin maƙaryata ka yi ƙoƙarin aiwatar da gaskiya don ka dace a rubuta ka cikin as-siddiqu da masu gaskiya kafin masu gaskiya suna tare da annabawa wa man yuti'illahi wa rasulahu wa la kama alladhina an'ama allahu alaihim minan nabiyyin wasu da ke na wasu a daya wasu ne shi mai gaskiya shi ne da an ce Allah ya ce annabi ya ce baya da sauran wani inda kawai ya yadda ya sallama shi yasa Abu Bakar ya fi kowa dacewa da wannan siffar a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi ke bada labarin wata rana wani makiyayi ya fita kiwo yana kiwatar dabbobin ubangidansa, sai kura ta kawo farmaki ta lifci wata akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya, makiyayin nan ya bi kuran nan suka dinga arsabu har sai da ya kwato akuyar kafin. Bayan ya kwace wannan akuya daga hannunta, Annabi ce sai kurar ta warwayo ta ce, in yau ka kare ta, wata rana idan aka kaɗa su ba ɗan kiwo waye zai kare su? Sahabbai suka rike baki, kura da magana. Annabi ce, sadaqtu ko kuma amantu ana wa Abu Bakarin wa Umara walaysa sammata Abu Bakarin wa Umara. Annabi ce, na ba da gaskiya haka ta faru, Abu Bakar ma ya yadda, Umar ma ya yadda. Lokacin da Umar da Abu Bakar sun basa, saboda mai Annabi yana da tabbacin da ya faɗa musu cewa labarin da gare shi kizan sai mai sadaqa, kai gaskiya. Annabi ke ba da shaida a kansu, kaga da Umar da Abu Bakar kowanne wani ne kenan siddiq, duk da cewa siffan ta fi gaskatuwa kan Abu Bakar sama da kan Umar, wani ya fi wani ya fi wani. To babba abin da yake so mutum ya koyi gaskiya, babba abin da yake so kuma ka nesanci ƙarya, ka daina rayuwa tana yi a hankali a hankali sai ta zama siffa ta dindindin ita ƙarya ɗin. Har kuma gaskiya kana ƙoƙarin yi yawa hankali a hankali sai ta zama siffa ta dindindin a rubuta ka cewa a hukunta a wurin Allah a cikin rijistar Ubangiji cewa kai mai nane sunanka siddiq. Ashe wannan zaburarsu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi, wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da su rawaito shi. الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن السرقة طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. حديث نبي أنكر ولد أبو محمد alkuniyarsa kenan shine Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Al-Hasan kenan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta Fatima da Hasan da dan uwansa Huzaini, manzon Allah ya ce huwa sayyida shabab ahli aljanna, sune shugabannin samarin gidan aljanna a gobe kiyama. Yace hazirtu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na haddato daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tabbata gare shi, wadansa cewa hafizu na kiyaye ko na haddace, ya nuna lokacin da Annabi ya faɗi wannan hadisi yana yaro, amma kokolwarsa ta haddace abin da Annabin ya faɗa, bai isar ba sai bayan ya girma. Wannan kuma dama ka'ida ta riwaya kenan. Yaro karami dan shekara bakwai ya halatta a jidisi majalisin ilimi, ya ji hadisan Annabi ya ji ayoyin Al-Qur'ani mai girma, amma yauke ne in ya bada hadisi za a karba sai bayan balagarsa, amma in yana yaro dan karimi ya bada hadisi zai ce wannan ba za a amince ba, ila yarinta ce ta shiga ciki ya ce ya faɗa burewa Annabi ƙarya, da haka ba za mu karɓi ruwayarsa ba. Bayan ya girma ya zama baligi, in ya ce na taɓa haddacewa sai ina yaro Annabi ya ce sai mu karɓi hadisinsa, dan saboda lokacin karɓar hadisi lokacin haddacin hadisin ya sha babban da lokacin kisar da shi. Kun gane da kyau, kamar haka ne kafiri idan ya ji hadisi daga bakin Annabi yana cikin kafiransa ya ji ya haddace ya zo ce mana Annabi ya ce kaza ba za mu gaskata ba, amma bayan ya musulunta ya ce ai tun shekara ta kaza Annabi ya taɓa cewa kaza, lokacin ma ba riga na musulunta ba sai mu karɓi hadisin sa, tunda yanzu ya riga ya musulunta. Lokacin karɓa da lokacin bayarwa ya sha babban da juna, da haka ake karɓa. Hasan yake cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na haddace na kiyaye daga bakin manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi. Manzon Allah ce da ma yuribuka ila ma la yuribuk, kyale abin da ke sa maka kokonto zuwa abin da baya sa maka kokonto. Duk abin da kake kokonton yin fa gaban mutane kan su zarga ko su ki zarginka, galibi wannan abu zaka samu cewa abu ne wanda ya kunshi rashin gaskiya, amma abinda baka kokwantar aiwatar da shi gaban mutane galibi baka jin tsoron zarginsu, to wannan abu tabbas ne ya zama gaskiya. To sai dai anan waɗanne irin mutane ake nufi? Ba mutanen kowane gari ba, ba mutanen kowane birni ba, mutanen da suke cikin community na musulmi, akwai ilimi a ciki da sanin ya kamata, akwai kuma tsare gaskiya. To irin wannan baka zarginka dan kai abin da ya dace da shari'a, tabbas kuma dole su zarge ka idan kai abin da yake bai dace da shari'a ba. Wannan haka ake san al'ummar musulmi ta kasance. kun gane da kyau. To amma yanzu riga ta zanto baibai, ila lokacin da za ka yi abin barna cikin al'ummar ka tun da an saba da shi zai zanto ba mai zargin ka shine daidai, cewa kai gaskiya shine maza za ka sa har wani rinka shi zai yasa har wani bude baki yana mamaki duba wani ya ce aikata. Saboda ne, saboda lalacewar al'umma da lalacewar mutane kenan. Amma in mutane suna kan tsarin Allah da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to waɗannan duk abin da su zirga yi sun zarge ka, to bai dace da daidai ba kenan. Abin da ba su zarge ka ba shine daidai, shine ma'anar da'ama yuribuka ila ma la yuribuk. Wannan hadisi yana shiga cikin babuka masu tarin yawa daga cikin babukan shari'a, ko a babun aqida, ko a babun fiqh, ko a waɗansu babuka daban na mu'amala. Kamar misali kaɗan daga cikin babuka na wato ainihin ibada, kai ne ka zo kana kokonto cikin sallah, shin wannan sallan raka'a uku ce ne kuwa ko ko ta hudu nake ciki, ko dai ta uku ko ta hudu, ka kasa tabbatarwa? In za mu yi aiki da wannan hadisi ya ce da ma yuribuka ila ma la yuribuka, sai ka dauka ta nawa kai kenan, kana tabbatar ta uku shine ma la yuribuka, amma ta hudu ba kokonto kuke, da haka annabi ya ce kyale ta jefar da ita, ka dauka ba kai ta hudu ba wannan ta uku ce, idan kai wannan sai kai sujudan baki, ko mu ce kai sujudu sahwi, sawab kana qawliyan aw badiyan sujudu sahwi. To kaga wannan kenan, saboda kai ne kake son ka tabbatar wa kanka haƙƙi, ka karɓi bashi wajen wani, an yi kuskure ba a rubuta ba, ana kokonto wannan bashin da yana 1000 ne ko 1200, kai kana kokonton haka, to nawa za ka mayar da shi? 1200 da kyau, kaji ba za ka mai da shi mafi karancin na da shi ba, don kana da tabbas din bai wuce haka ba, shi ne abin da yake sabra uzun tubur uzun mata ka bihi, in ka ba da 1200 ka san ba abi na koko ba, amma inda za ka ba da 1000 har yanzu za ka zanto kana kokonto cikin cewa kila akwai 200 kila babu, amma idan ka ba da 1200 fa magana ta riga, kai ne ka zafi lissafin zakka sai lissafin rikice maka, ina kyautata zaton kana kyautata su san dai kilan zakkar ka ta bana miliyan uku ce, to amma kuma kilan miliyan uku ce da 1200 lissafin ya rikice maka, saboda kaza saboda kaza, sai ka bada dawa miliyan uku da 1200 don ka fitar da cikin kokon. Haka haka cikin waɗannan kaga da zai shiga cikin waɗannan babuka, nan babin mu'amala ne, can babin ibada, haka babuka daban-daban, da ma yuribuka ila ma la yuribuka, mazalati fa inna sidqatu ma'anina, ita gaskiya za ka samu akwai hutun zuciya, akwai nutsuwa a cikin aiwatar da gaskiya, in kana jin kayi gaskiya a cikin maganganunka sai ka gaba ka da damuwa, an gane ko? Wal kadhiba riba, amma a cikin ƙarya kuwa akwai riba, shine kokonto, rashin nutsuwar zuciya, rashin tsoron zuciya wuri guda, ya yi gaskiya ne, yanzu duk mutumin da ya tuko mota sai ya ɗauko iyalinsa, matarsa ce ya ɗauko ta a gidan gaba suna tafiya, duk inda zai shiga ba yin kunyar a gaishe. Amma duk mutumin da ya ɗauko matar banza kuwa a gidan gaba a mota yana tafiya, to koyaya sai ka ga akwai inda zai iya zuwa, akwai inda ba zai iya zuwa ba, kare je wani wurin a gaba yi daidai ba, wannan riba din shi ke nuna abin da yake kai mina ne ƙarya, amma wannan nutsuwa ta ɗauki shi ke nuna abin da zai mina ne gaskiya ne, shi ne abin da annabi ya kwatanta, fa innas sidqa tumanina wal kadhiba riba, rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun sahihun. Wato kaga wani abu da za mu ƙara samun fa'ida cikin wannan hadisi shine, ashe gaskiya tana ƙara sa mutum ya samu natsuwar zuciya, kamar yadda kishiya take sa mutum ko baya samu mai natsuwar zuciya. Qawluhu yaribuka malam ta huwa bi fatih liya'i wa dammiha, ko ka ce da amma yaribuka, ko ka ce da amma yuribuka, kai wa ya'un fataha ko kai mata damma, akwai wanne kai larabcin yayi ya rige na mujuba da mai ruwaya ta tabbata, galibin dai ruwaya ta zo da mai to dammil ya, wa ma'anahu abin da yake nufi da yake da ay utruk ma tashukku fi hillihi, ya ne duk abin da kake kokontan halal ne ko haram ne, kai ne abu ya zo sai kake kokontan wannan abin halal ne wannan abin haram ne, halal ne ko haram ne, me za ka yi kenan, sai ka kyale, kamar da hadisin Numan bin Basir yana innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mutashabihat mustabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas, فأنا بيتي فونيسة كالشبهات فدر السبر على دينه هو يرضي وما وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الهما يوشك أن يرتع فيه النبي بيتي حلال أبينيك تلديد بيان من القرآن من الجرمة haramun ma a bayyane ki sarri da bayanin alqur'ani mai girma. Tsakanin halal da haramun ko dan sal amurra masu kama da juna suna da wadansu sufofi na kamar kasa su cikin dangin halal, suna da wadansu sufofi a waje daya na kamar kasa su dangin haramun. To irin waɗannan abubuwa annabi ce la ya'lamuhunna katsirun minan nas, da yawa daga cikin mutane ba ba su san su ba. Wannan ya nuna adadin mutanen da suka san su kaɗan ne. To sai annabi ya bamu mizani da abin da kuke kokwantan halalci ko haramci sai ka kyale shi. Yace dukkan wanda ya nisanci shubha to alal haqiqa ya riga ya kubutar da addininsa, ya kubutar da mutuncinsa. Wannan ko din ke zan kema shubha abin da yake da zawaye da kamar wanka, to lalle wannan zai sanya kansa cikin tuhuma kuma ya sanya addininsa cikin tuhuma gaba ɗaya. Ma'ana wuzuru kuma ta shukku fi hillihi wa'adin ila ma ta shukku fi, bar abinda kake kokwanto dangane da hillihi halaccinsa, wa'adin ka karkata ila ma la ta shukku fi zuwa ga abinda baka da kokwanto game da halalci, ka tabbatar halal ne kaunar wahida. Wato wannan babban ma'auni ya baka a matsayinka na musulmi, duk abinda kokwanto yake da take da yawa to ka zama mafi kyau shine ka nisance shi, dan ka san in ka nisance shi da ka huta. Amma in ka fada cikin dokar tsammanin kana jin tsoron ko ka fada cikin haram. Al-Thalith hadisi na uku, an Abi Sufyan Thaqafi bin Harb radiyallahu anhu fi hadisihi at-tawil fi qissati Hiraql, qala Hiraql fa madha ya'murukum ya'ni an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qala Abu Sufyan qultu yaqul u'budu Allah wahdahu wa la tushriku bihi shay'a wa atruku ma yaqulu aba'ukum ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. حديثنا قال ان الباب انكر قول كذا ابو سفيان سنن سجن الفخ ابن حرب فخر ابن حرب رضي الله عنه وتلارب باب الوسط اذا انت كتابي فاسونا يسو ما حكا سكي تند سونا يلي تند اكسا سلوك تند اهلية فهذا فخر فإذن فلنن نوصلنا harbi kuma yaki zace maka sakar dan harbi sai ka sa ko tanka hankali sakar ibn harb radiyallahu anhu fi hadisi tawil ya fada cikin hadisin sa mai tsawon gaske wannan hadisi fi qissati Hiraql cikin kisar da ta fi sarkin Rumawa da ake kira Hiraql. An gane ku shi Hiraql lafazi ne ko laqabi ne, suna ne na dukkan wanda yake sarautar birnin Rome a wancan lokaci, kamar yadda Kisra suna ne na dukkan basaraki na daular Farisawa, kamar yadda Najashi suna ne na dukkan wani basaraki na daular mutanen Habasha, kamar yadda Al-Muqawqis suna ne na dukkan wani basaraki da yake mulkin kasar Misra Egypt. To wannan hadisi yana da tsawo, idan mun manta ba shine hadisi na biyar ko wani abu makamancin haka cikin Sahih Bukhari. Abu Sufyan ya ce qala Hiraql, Hiraql ya faɗa yace fa madha ya'murukum, yake tambayar Abu Sufyan. Abinda ya faru shine Abu Sufyan sun tafi da kayan haja ta kasuwanci na mutanen Makka zuwa kasar Sham, kasar Sham ta mujallin Falastin da Siriya kenan, daidai lokacin da wannan yanki gaba daya yake karkashin daular Rumawa. To sarkin Rome na wannan lokaci ya kawo ziyara ko rangadi kasan fakir, da ya zo ziyara ce aika waɗansu bakin Larabawa daga Hijaz sun yi tattaki don kasuwanci. To lokacin labarin annabi ya zama ko ina a wannan sassani, sai sai a kirawo su mu tambaye su mu ji tun da ɗan garin su ne wannan annabi, menene abin da yake cewa su yi, meye abin da yake cewa su bari, menene alamomi ko siffofinsa, yaya yanayin mabiyansa suke, don mu ji idan ya dace da abin da ke cikin linjila mun yi tsalle annabi ne. In ko aka rashin sa'a bai dace ba, to ya nuna annabin bogi ne ba annabin gaskiya ba ne ba. Sai za a kira wani ya ɗauki tafin da mai jin larabci ya ce ka tambaye su wane ne shugaban su lokacin Abu Sufyan, dai shi ne shugaban Ayyubi, shi ne ma dubu uban tafiyar. Sai ake tambayar Abu Sufyan, sarkin Rome ya ce fa ma za ya amurukum, da mai annabi yake umarta ku, ya ni annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi. Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan ko lokacin bai musulunta ba. Abu Sufyan ya ce qultu, sai na ce yaqulu ubudullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a, abinda yake ce mana ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da wani, wa tushriku ma yaqulu aba'ukum, ku bar abinda iyayenku ke faɗa, na nuna cancantar gunki wajen bauta ku kyale wannan. Wa ya'muruna bis-salah, yana umartar mu da yin sallah, wa sidiki yana umartar mu da gaskiya, wala afafi yana umartar mu da kawar da kai, al'afaf. Ga aikin barna ana yi, ana yayi, kana da kudin da zaka yi, kana zama yi inda ka ga dama, amma sai ka kawar da kai kamar ma baka san ana yi ba. To shine al'afaf infa kenan. Ba wajen ka da hanta abun ba, kai ma ka san roman abun, kuma ka san in za a yi da hanyar da zaka buka yi. Amma sai cikin karfin malikaci ne, wannan shine infa. Wasilat, sannan annabi na umartar mu da sadar da zumunci. Ka duba dan Allah idan abin da annabi ke umarni ne. Dukkan ababai da ke cike da tsafta da adalci, umartar mutane cewa su bauta Allah sai dai kansu ba da wani, umartar mutane su kyale gargajiya abinda sai gada wajen iyaye da kakanni, umartar mutane da sallah don su tabbatar da ibada da Allah, umartar mutane da gaskiya don mu'amalar su yi kyau, rayuwar su yi kyau, umartar mutane da kawar da kai, umartar mutane da sadar da zumunci. Ba wani alherin duniya da lahira face su ya shiga cikin abin da annabi ya umarni nan. Tauhidin shine kashin bayan shiga aljanna, daga baya abin da ke binsa shine sallah don saboda girmansa. Kaga duk an kawo gaskiya shine kashin bayan gudanar al'amura, kasuwanci yayi kyau, mu'amala ta yi kyau, kwangila ta yi kyau, aikin gwamnati yayi kyau, idan akwai mai gaskiya a ciki, Allah ya sanya albarka cikin dukkan mu'amalar in akwai gaskiya. Sannan ga kawar da kai, idan ka samu kuɗi ba cikin sai za ka yi ba morewa za ka yi ba, sai ka kasance yadda Allah ya ce, kaga ga infa kenan afa. Sannan kuma ga sadar da zumunci, idan hana ka kashe kuɗi ta hanyar ɓarna, sai a ce kashe ta hanyar sadaki. Ka guduba wannan tsari mai ban ƙa'idar tsarin addinin musulmi, cikin abin da kai sutura ɗaya ba ko biyu, annabi ya kawo abin da ya shafi rayuwa gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam, cikin abin da ya umarni da abin da ya hani sallallahu alaihi wa sallam. Ma'anin shahin cikin hadisin ya ce wa ya'muruna bis-salati was-sadaqah, wanda shine dalilin da yasa ya kawo wannan hadisi na tsawon ƙwarai da gaske. Lokacin da ya faɗa wannan an sake cewa to, yace to yaya mutanensa, waɗanne irin mutane suke bin shi, talakawa ne ko masu arziki ne? Ce ai talakawa ne. Yace to ƙaruwa suke ko raguwa suke yi? Ce ai kullun ƙaruwa suke yi, ci gaba suke ba ta hadin da. To yaya wajen amana fa yace yana da ita? Yaya alkawalin ba in yayi yana cikawa? Yace duk yace so nake a tambayi in samu wani abin da sun zargi annabi na rasa. Kaje ku lokacin yana kafin ba. Yace ba dan kar a ruwaito a tarihi na na taɓa yin ƙarya ba, da na yi wa annabi ƙarya. Yana kafin yake faɗin wannan kira. Shi ba ta suna ne, ko da a magudanci na mutanen Makka a cewa na makaranci ne. Yace ba dan kar ku ruwaito bayan na mutu a ce na taɓa yin ƙarya ba, yace da na masa ƙarya. Yace dan haka sanin jikin rarrabe cikin abin da ake tambaya ta me zan samu in kushe shi, so nake in kushe shi amma ba zan iya ba. Yace har sai da aka tambaye ni yana cika alkawali, yace sai mun samu dan ta cewa nan gurin, sai eh to na baya dai gaba ɗaya da muka taɓa yi ya cika, amma yanzu muna cikin wani alkawarin bamu sani ba, ko zai karya ko ba zai karya, ko zai karya ko ba zai karya ba bamu sani ba. Shi ne sai ko noma ya ce na tambaye ka mabiyansa talakawa ne ko mawadata, ka ce ka talakawa ne, ce to ko dama talakawa su ne mabiya annabawa duk inda suke. Na tambaye ka shin raguwa suke ko karuwa, ka ce karuwa suke kulle, ce to haka imani ki har sai ya cika ya bata. Na tambaye ka wani ya taɓa yin fushi ya bar addinin, ka ce ba wanda ya taɓa yin fushi ya ta waye, duk wanda ya shiga shi kake nan, yace to haka imani ki in ya tafi da zuciya ba a ja da baya duk wahala. Na tambaye ka cika alƙawari ka ce yana cika, yace to dama sufar annabawa kenan, ya faɗi dukkan abin da ya kamata ya faɗa. Yace to kaga in dai har abun nan da ka faɗa mu yadda na tambaye ka kake, ina baka tabbas cewa lalle mun da sai ya kawo inda tafin kafa ta din ne. Sai rumawa sai ta cikin garin kan kara bai sai ta fi abu su bayar shi daga nan mun dai aka yi waje da mu, dai sai lalle da al'amuran dan Abdullahi ya yi mama ya za ta yi ruwa ma da ta al'amuran mu wannan gaba da shi abun kamar nan zamu ku ji ji shi da ce mana wai lamarin su zai zo nan gurin. Aka shiga da shi cikin kadar fada sai ya tara dukkan fada fada da rabaran sunsa, ya rufe wajen mutum 300 da wani abu, ya ce da su me za ku ce game da wannan bawan Allah, kun ji dai abin da na tambaya, kun ji ansar da aka bani, kun ga kishiyar abin da ke cikin littafin ku? Ya tabbatar musu cewa wallahi ku zo ku ga alherin duniya da lahira tun muna ce da juna. tabbas wannan abin da zai ce annabi ne. Sai suka tashi za su fita gaba daya, lokacin ya sa a rufe kofofi yace ku dawo ku dawo ku dawo, dama na haka dai in jarraba imanin ku, ƙarya yake ba annabi bane. Ya dafa masa bole saboda mulkin sa ya fasa. To kaga nan da Abu Sufyan ya yi kai wannan hadisi tun lokacin yana abin da ya faru nan waƙi nan ta faru yana kafiri, amma yake ba ta hadisin bayan mai bayan musulunta ta fara da muka faɗa da su yaro karamin in yi hadisi yana yaro ya ba da hadisin ba za a karba ba, amma in ya balaga ya ba za a karba. Kafiri in yi hadisi yana cikin kafircin sa ya rawaito hadisin ya faɗa mana ba za mu yarda ba, amma bayan ya musulunta ya faɗa abin da ya ji tun yana kafiri za a yarda da shi. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rubuta. الرابع عن ابي ثابت وقيل ابي سعيد وقيل ابي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه ان كتبوا لنا حديث لدى ابو ثابت هكذا ودن سكه مثل كنيه ابو ثابت وقيل ابي سعيد ودن سكه الكنيه سيدتي ابو سعيد وقيل ابي الوليد ودن سكه الكنيه سيدتي ابو الوليد ودي ابو ثابت ko Abu Sa'id ko Abu Walid. Menene sunansa? Sahal ibn Hunayf, shine Sahal ibn Hunayf. Wa huwa badariyun, yana cikin waɗanda suka rada siyakin Badr, Allah ya kare da gari. Anan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, lalle manzo Allah ya da mutun Allah tabbata gari siyasi. Man sahala Allah ash-shahadata bi sirqin, ballaghahu Allah manazil ash-shuhada. Wa in mata ala sirat, manzo Allah ya ce man sa'ala Allah ash-shahadata bi sirqin, dukkan wanda ya roki Allah shahada da gaske ba ya goyi ba ne yake gaban mu, dai ya nuna mana tijarabi da ya nuna ya Allah ka azurta mana shahada, ya Allah ka mu dace da shahada, a'a ba wai so yake ya burge mu ba, mai ta kai lalle wannan da imani, a'a tsakaninsu da Allah gaskiya ya faɗa, dukkan wanda ya roki Allah shahada da gaske ba wai wata manufa ce ta duniya ba. Manzalati ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada, Allah zai kai matawkan da ya ajiye wa shahidai din. Wa in ma ta'ala sirasihi, ko da ko ya mutu akan shimfidarsa ta gidansa, saboda me zai dace da a kai shi matsayin shahidai bayan ko ya mutu a gida bai je yaki ba, saboda me? Saboda gaskiya. Saboda gaskiya lokacin da bakin su ke furta ina roƙon shahada, ya Allah azurta min shahada, abin da baki ke faɗa ya dace da abin da zuciya ta kulla, nan zai yi ki ban ƙarya yake ba. To kaga wannan kyautata niyya din gaskiyar nan ita ce abin da za su tabbatar masa ya samu matsayin shahidai duk da cewa ya mutu a gida. Wannan hadisi rawahu Muslim, al-Imam Muslim ne ya rawaito shi. الخامس حديث نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني قولا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغدا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فهبطت حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلودا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ko nan mara a ba'afana wa azuna fa ahalla halan mutarukun alai. Wani hadisi an karbo daga Abu Hurairah, Allah ya kare shi a gare shi. أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دام الله صلى الله عليه وسلم ثبت جريس ياتي غزا نبي من الأنبياء ولا النبي سكين النبوة ياتي ياتي غزوة ياتي عند أنفس سارل شيء النبي كنا فقال لقومه سيتي دمتا ننسى يا عند زي بسياكي سنن لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة يتي كذا متمن دا يمن لكي قبر وثم تيبيني وهو يريد أن يبني بها على حال أن تولى أولينا سنه تالي لإيسا ولما يبني بها برقاية تالي لإيسا با يتي كرزو تيزا مجيئك دك أنبو دعك تولى أولي أمر يا مثل غادا تالي بكري بني متفياج saboda da yanzu sai su zasu zanto mai gol yana da ranar mulya yana zai iya sakin ya dauki takobi kuka saka le shiga yake da ikhlas duk mutumin da ya mallaki gabar mace bai riga ya tare da ita ba to kare shi zai bi ne yake waladun bana buyutan lam yarfa suqufaha haka koda mutumin da ya gina gidajensa lam yarfa suqufaha bai riga ya kai garibi ba wato ya kai lenta ya wuce lenta ya kai karshen tsawo an yi rafta abinda ya rage buga kwano ita to kare bi ne yake dan tunaninsa shi ne tunanin gidansa wala abin tara ganaman haka kare bi ne yake dukkan mutumin da ya sai tumaki da awaki aw khalifatin ko raquma masu juna biyu wa huwa yantazir auladaha yana jiran haihuwarsu yana da raquma guda biyu ko uku cikin garkansa suna gab da haihuwa yana tunanin raqumar za ta haihu ɗaya ko biyu kaga bai kamata ya bishi yaki ba don saboda wannan tunanin sa tunanin dukiyarsa fa gaza sai ya tafi yaki ba tare da wannan guda ukun ba an wanda bai tare ba da mai gidan da ya kammala gini rufi ya rage bai yi ba da mutumin da ya sai dabbobin da suna da ciki suna dab da haihuwa ba su riga sun haihu ba ya ce waɗannan kansu bi ne yaki ya tafi fa gaza ya tafi yaki da cikin rantsun yaki fa dana min alqaryati salatul asri salat al-asr sai ya kusanci yace wannan gari ko alƙarya salat al-asr dai da lokacin da lokacin al-asr yayi aw qariban min zalika ko kusa da lokacin shigowar lokacin al-asr fa kana da shamsi yanzu ga rana ta kusa faduwa al-asr ta yi rana ta kusa faduwa yana bukatan awa uku ko hudu kafin ya murkushe sojojin ne ya shiga gari in ko aka bari ba a murkushe su ba cewa gobe a zuwa kara safa a sun shirin da za su yi cikin dare ba san adadin da za a kawo musu ba kaga yanzu lokacin ya yi masa kaɗan ba kada da kyansu sai ya ce da rana innaki ma'amuratun wa ana ma'amur ke umarta ki aka yi ni ma umarta ta aka yi umartar rana aka yi amma umarni ilimin tafkir an hore ta dan kullum da fito ta je ta faɗi umartar sa aka yi shi wannan annabi umarni irin na taklif ɗora masa nauyin cewa ya yi yace to ba umarce ki ne ma umarce ne ina son in zartar da aiki na amma na ga kina son ki gaggawa ki je ki faɗi a wannan zumun kaɗan ya za a yi yace Allahumma habisha yace ya Allah rike ta Allahumma habisha alaina yace Allah rike ta kan mu kar ta je da faɗi manzo Allah sai fa hubi sa sai ko aka rike rana din nan tak hatta fataha Allahu alaiha sai Allah ya ba ki budi yace wannan gari da yake fajjama al-ghana'im bitala abin nan to wannan rike rana din wadansu malamai sun yi tabani wadansu sai gaba ɗaya ne aka sake mayar da ita baya da wadansu awanni dan ya samu ranar awannin da yake bukata ya murkushe wannan abokanan adawa wadansu ka tiya a inda suke aka tsaye da ita 6 ma da wuba baya har sai da ita nasara sannan ta ci gaba wadansu ka tiya a gudun da take ne aka rage gudun ta manzon Allah dai sai an rike wannan rana Allah ne ya san yaye ya rike mu dai mun san an rike masa rana tunda manzon Allah ya faɗa mu mun gaskata amma ba a kallafa mana mun gano cin rage gudun da aka yi cin mai da ita baya aka yi da awa biyu ko uku cin rike ta aka yi tik ba da ba baya har sai ne cin nasara Allah ne ya san yaye manzon Allah dai sai an rike rana magana ta riga ta kare hatta fataha Allahu alaihi har sai da Allah ya baki gudun wannan gari fajama al-ghanaima wannan annabi sai zo tare ganimomi al-ghanaim jami'in na ganima faja'at sai wuta ta zo yani nar abin da gani ja'a dina dukun wuta li ta'kula hadin cikin wannan ganima dama su mutanen da idan sun yake sun ci nasara ba ta daukar ganima sai dai sa ajiye wuta ta zo ta cinye ta talam ta ta'amha sai wuta ta cikin wannan ganima bayan an tare ganima wuri guda alamar cewa akwai tangarda, akwai jikas kenan. Faƙaɗa sai wannan annabi ce, inna fikum gululan, lalle cikinku akwai ha'inci a cikin dukiyar ganima. Al-ghulul shine as-sariqatu min al-ghanima, mutum ya saki wani abu cikin dukiyar ganima, qabla al-qisma, kafin a kai ga rabawa. Dazu zai ce, fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun, ina son kowace ƙabila ta turo wakili ɗaya ya zo mai mubaya'a da su, mu gaisa da shi don ya gane cewa daga cikin wace ƙabila ne aka yi saka. Falanzi kas yadu rajulin biyadihi, sai hannun wani mutum ɗaya ya ɗanfari da hannun wannan annabin, alamar waɗanda suka yi sakar ganima suna cikin ƙabilar wannan mutumin. Faƙaɗa sai ya ce da shi, fikum al-ghulul, lallai cikin ƙabilar kuwa ko wanda a nan ne aka yi ha'incin ganima. Fal tubayyini qabilatuka, yanzu kirawo dukkan ɗaya dukkan ƙabilanka su zo su yi mun mubaya'a. Falanzi kas yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi, sai hannayen mutane biyu ko uku suka makale jikin hannun wannan annabin, alamar waɗannan mutane guda biyu ko uku su ne suka yi suka fata ganima. Faƙaɗa sai wannan annabi ya ce da su, fikum al-ghulul, lallai cikin ku akwai satar dukiyar ganima, ku ne kuka sata. Faja'u bi ra'sin misl ra'si baqaratin, sai suka kawo wani katon kai kamar kan saniya, min al-zahabi, na zinariya. Kaji fa, mutum ya sata zinariya kamar kan saniya, ai ba karamin dukiya ba. Fawaba'a, sai annabin nan ya karɓa sai ya ajiye wannan dukiya. Fata a cin naru, sai wuta ta zo fa a kalar ta haɗiɗe dukkan wannan abu na ganima. Annabi ce, falam ta hillal ghana'imu li ahadin qablana, kafin mu ba taɓa halattawa wani ganima ba sai mu. Thumma ahalla Allahu lana, sannan Allah ya halatta mana ita ganima ɗin, al ghana'ima, lamma ra'a ba fana, yayin da Ubangiji ya ga raunin mu wa ajina da gajiyawar mu, fa halla halana, sai ya halatta ganima gare mu. Wannan yana cikin al'amuran da aka keɓanta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da shi, halattin ganima, banda mu ba wanda aka halatta wa ganima. Wannan hadisi muttafaqun alai, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. A shahid a cikin hadisi shine ne, mahimmancin gaskiya. Mun fahimci gaskiya a ciki ta hanyar gane kishiyarsa. Kishiyarta shi ne ƙarya, don saboda sun ƙware dukiyar ganima. Wannan ke nuna wannan mene ne? Wato rashin gaskiya ne kenan. Suka ƙware dukiyar ganima, ga shi wuta take cin wannan dukiyar gaba ɗaya. Wato wannan ke nuna ko da mutum ya wani aiki wanda yake na tsaya, in mutum ƙarya a ciki, sai Allah ya karɓar mai aikin da Allah. Domin saukowar wuta ta cinye wannan kayan ganimar, cike nuna abinda suka yi ranar sarrafe wajen Allah na yankin. Amma rashin saukowar ta cike na akwai cikar, har sai da wannan annabi ya yi matakan da ya gano mai laifin, aka mayar da abin, sannan wasu aka yadda da aikin da suka yi gaba. Ka zuwa ba cikin aikin har akwai annabi, amma an ƙi nuna an yadda da aikin sai bayan gaskiya ta riga ta tabbata. Malaikin mutafakun alaihi, al-khalifat, ya zo da lafazin khalifat bi fatawal kha'il mawjama, da yawa kha'un fataha, fadin mai kadin mai dugo, wato hakar yin ruwa kenan. Wa kasrin lam, da yawa lamun kasra, jam'u khalifa, jam'i ne na kalmar khalifa, wa hiya naqatul hamil, ita ko khalifa ita la kuma al hamil mai juna biyu. Khalifa da yaran mutum sun kenan. As-sadis, hadisi na biyar na shida kenan kai. Hadisi na shida, an abi khalid حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محكت بركة بيعهما متفق عليه وانا حديث أنكرهم لك أبو خالد wannan Abu Khalid shine Hakim ibn Azam, Allah ya kare shi a gare shi, yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, ya ce al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, al bay'ani ma tsiniki guda biyu bil khiyari, suna da damar zabi a tsakanin ma lam yatafarraqa, matakar ba su rabu ba. Ma wannan hadisi yake nufi albay'an, ana nufin alba'i wal mustari, mai saye da mai sayarwa
bil khiyari an ba su damar zabi ma lam yatafarraqa barkar bisu da ba wannan shine abin da malaman fiqh suke kira khiyarul majlis khiyarul majlis lokacin da muka zo mu fara tunkayya wani gata ga dukiya ga akuya zaka saya nawa na saya 1000 a 2500 to ka saya ina saya to muna da daman matukar muna wurin mu rabu da juna ba idan ya mun ce kai bayan na zurfa in ce na fasa da kudin ka ba na sana ba ni ke ta bana ku na kai ma kana da bayan ka saya matukar mu na ba ka ce kai ba za san ka ga dabbar ka ga hajar ka ba ni kudi na duk abin da aka nufi liki ko mota ko mashin ko kasan din madara ko buhun shinkafa ko siminti ko duk ko gida ko menene aka kulle liki shari'a ta ba da dama saboda langumin irin nan shari'ar musulunci ta ba da dama abin da ake kira khiyarul majlis lokacin da ake wajen ba a riga an rabu da juna ba mai sayi na damar yace na fasa ga hajar ka ba ni kudi na mai sayarwa na damar yace na fasa ga kudin ka ba ni haja ta in aka yi haka ya halatta matukar ba a rabu ba shine ma'anan al-bai'i ami bil khiyari ma lam yatafarraqa masu cinikayya biyu mai saye da mai sayarwa bil khiyari an ba su daman khiyarul majlis an ba su zaɓi na zartar da kasuwanci ko fasa malam ya tafarraqa murmur matukar da su rabu ba to wata irin rabuwa ake nufi a nan gurin sai malamai suka yi sabani waɗansu suka ce at-tafarruqu bil abdal waɗansu suka ce at-tafarruqu bil kalam imam malik ibn anas a fahimtar sa yana ganin ka saya na sayar bisa kuɗi na kuɗi kaza to ga kuɗin na kirga kuɗi sun cika eh sun cika to shikenan sai na karɓi kuɗin sa a jihuna sai kuma ka karɓi haja ka ajiye a wurinka sai muka shiga wata siyasa wai na ɗan yarda mu na soji ko eh da wadawa ya yi majalisa sun tabbatar ko zan zan zuwa imam malik ya ce maganar kasuwanci yanzu ta riga ta ƙare tunda har kun shiga sabon labari tunda wannan labarin da kuka shago cikin kasuwanci ke gowa ne ko da kuna kan shimfiɗa ɗaya daga baya mai haja ba zai zo zai ce na fasa ba na kuɗi na da hajar ka a bari zo zai ce kai na fasa ba na hajar ta ga kuɗin ka mai wannan bari zo zai ce a ga kuɗin ka ba na hajar ta a matuƙar ko rabu da zance ko rabu da wannan kasan su kun shiga wani abu to ya kare ki na to ya rabu in ta har mutum
dan ne kharaji wa rajal na fita na dawo ne ko da bayan mishiya ka je ka ɗan kewayo ka dawo wato kun rabu yan sabuwar haɗuwa ce ba ta wancan kasuwancin ba damar da aka bayar na fasawa ko ci gaba yin ta riga ta wuce lokacinta kun fahimta da kyau yari ma lam ya tafarraka mazala ce fa in sadaka wa bayyana to kaga shi yasa ake rinja da wancan magana suka ce Abdullahi dan Umar yana cikin marwayata hadisin gashi ya fassara hadisin da wannan suka ce ka'ida ko shine rawin hadisi in ya fassara shi da abin da baya cin karo da zahirinsa to fassarar sa ita ake fifita sama da fassarar kowa li'annahu adra bima rawa dan ya fi kowa sanin abin da ya ruwaito shi ya ruwaito hadisi kuma ga yadda ya fassara shi kun gane da kyau fa in sadaka wa bayyana in sun yi gaskiya so masu hulɗar saye da sayarwa wa bayyana kuma suka bayyana aibin da ke ciki kai mai haja ka ce to da ganin wannan katan din fa kaga mai kyau ne wancan ɗayan akwai damage guda ɗaya ciki da na ganin shinkafar nan buhu guda biyar din da gani mai kyau ne to akwai ɗaya daga cikin ruwa ya dake shi kirgaje ciki ga lema ka ce na haince ka shine bayanin da ake bukata mai haja yayi dole ne mai haja da zai sayar da haja kar ya bari in akwai damage ya faɗa akwai damage ya sayo ya ji zai sayar ya san wannan bandar din ya cika wancan bai cika ba wannan akwai damage wancan ba ba damage in ka zo saya dole ce wannan akwai damage bai da kyau amma in zaka saya ka gaji kana bukatun ya bi 10 to 9 zaka samu dan ɗaya ya lalace dole yi wannan bayanin shi ko mai bayarwa yayin da zai bayar da kuɗi dole ya faɗa ya ce kar ga 'yan naira 50-50 dinan suna cikin rafa ɗinsu to lalle a tsakiya akwai ya ga gugu da biyu dole ya bayani lalle akwai wanda ba ta da kyau lalle a ciki akwai wanda na gane damage in za ka karɓa haka to shikenan za ta iya shiga in ka je ka kai banki ko kai gidan mai ka sha mai shikenan za ta wuce amma dai akwai damage a ciki dole mai haja yayi bayani, dole mai kudi kuma yayi bayani. Abinda manzon Allah wajen da wasu kenan, dole kasuwanci a ga waɗannan ababe guda biyu kiduwa, as-sidqu wal bayan, as-sidqu fil ikhbar wal bayan fil ayb. Ka bada gaskiya cikin abinda zaka bada labari game da hajarka, ka bayyana aibin da ka riga ka sani game da hajarka, dole sai an yi wannan. Manzo Allah ce fa in sadaqa wa bayyana, idan sun yi gaskiya sun yi bayani, burika lahuma fi bayyihima, sai a sa musu albarka cikin kasuwancinsu. Kai da ka sayar da haja, kuɗin nan da ka samu da ribar da ke ciki, sai Allah sanya albarka a ciki. Menene albarka? Ka daɗe kana moran ribar ba tare ta ƙare da wuri ba. Kai kuma da ka sai wannan haja, hajar da ka saya sai ka daɗe kana moranta ba tare ta lalace ba. In mota ce, sanadiyar gaskiya da kai, sanadiyar bayani da kai, cikin menene sai ka daɗe kana hawanta. Shekara biyar, shekara shida, shekara goma, kana hawanta tana lafiya kalau. Shi ma kuɗin da ya samu sai ya daɗe yana morarsu. Abin da wani zai kashe a yi ne, shi sai ya yi ne biyar kafin ya kashe, Allah ya rage masa matsalolin kashewa. Amma duk in muka ƙi yin gaskiya tsakanin mai saye da mai sayarwa, kai da kai ciniki ka tara kuɗi da yawa, me zai faru? Sai Allah ya buɗe maka ƙofofin kashe su. Ka ga kuɗin kamar ƙyarta musu a shanu kake suna ta tafiya, a banza a wuce. Kai kuma da kai ha'inci kama, hajin da ka saya sai Allah ya kisa mata albarka. Ka sai shanta amma ka zalunci wanda ka saya a wajensa, zai ka zo ka zauna kan benci sai ka tashi kyata tsage. Abin ya kona maka rai, sabuwar riga ta wurin gidanka ya gama ita. Hannun mota ka je rufe ka rufe da ta ka ja ka ya gata. Duk matsaloli sai su zo su ta fadawa cikin hajar da ka saya. To wannan ke sa ka ga cewa muna ta samun kuɗi, amma kuma kuɗin ba sa iya magance mana matsalolinmu. Saboda albarkar da ke ciki ne Allah ya ciri. Ita albarka idan Allah ya sa cikin ɗaku ƙanƙane sai ka tsaye kana morarsa. Amma komai yawan abin Allah bai sa albarka ba sai ka kasa jin daɗinsa. Kana da kuɗin baka barci da wuri, irin yadda talaka ke barci da wuri. Kana da kuɗin baka da kwanciyar hankali, baka da kwanciyar rai. Kana da kuɗin ba za ka iya barci ba har sai ka sha magani kai barci. Duk waɗannan matsaloli ne irin waɗannan. Allah ya zare albarka gaba ɗaya kansa inda za ka sa kanka. Kullum kana tagumi. Talakan da sai ya faskare zai je dawo, inda ya je ya faskare samu garin rogo da kuli-kuli ya ci, ya kwanta barci kila asuba sai ya da gaske zai tashi. Amma kai ka ci wainar kwai ɗin, ka ci duk abin da ka ci, dawisu, talo-talo, tantamara, duk baka jin daɗinsu, kuma firgigin ka kasa barci cikin dare. Wallahi duk zari albarka ne da Allah ke yi sakamakon rashin gaskiya cikin mu'amalolinmu. Allah ya tsare mu. Mazala ce wa in kadaba wa katama, in suka yi wa juna ƙarya, wa katama suka ɓoye aibin da ke cikin haja, mai aibu ya ɓoye aibin da ke cikin hajarsa, mai kuɗi ya ɓoye aibin da ke cikin kuɗinsa, manzala ce muhiqat barakatu bayhima, sai a tafiyar da albarkar kasuwancinsu gaba ɗaya. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. To sai mu dakata a nan, abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Ko kuma yana cewa wai yana neman ƙarin bayani dangane da cewa ƙarya tana da riba, gaskiya kuma akwai nasuwa ciki. Riba ɗin fa ba riba ta ka tafi sau ba. Ar-ribatu da larabci wato kokonto kenan. Ko rashin natsuwar zuciya kan abu. Kana yin abu kai kanka zuciyarka ba ta yarda ba cewa gaskiya ba ne. To wannan alama ce ta ƙaryar abu. Wannan natsuwa kuma shine tsoron zuciya kan, don haka ba wai riba ta kalmar Hausa da ka saba ji ba. Wannan kuma yake cewa a hadisi, a ɗaya daga cikin hadisin da muka karanta cewa mutumin da ya yi gini bai riga ya riba ba zai je yaƙi ba. Wannan yana waɗanda suke da kangaye su ma ba za su je yaƙi ba. An shi ma ba ci a kai kare ba. Siyasar wannan annabin ce shi ya zai tafi yana son ya tafi da jarumai. Sai yake ganin dukkan mutumin da ya aure bai riga ya kare da matar ba. To tunanin amaryarsa fa shi ne a gabansa, da wuya a iya samun jajircewa wajen yaƙi, da haka ya ce ka su bi shi. Haka mutumin da ya gida ya kai ga rufi bai riga ya rufi ba, shi ma hankalinsa zai rabu ba zai tsaya wajen yaƙi ba. Amma ba sai ya haramun ne su je ba. Kuma wannan shari'ar waɗansu annabawa ce kafin ba mu shari'ar ba. Har yanzu idan shugaba ya ga dama za ka bi shi yaƙi, ya hango cewa kai za ka raunana mutane ya hana ka, to da ka zama. Wannan kuma yake cewa wani son a yi masa bayani game da wasu bokin da liman ya jawo shi ya ƙara samun tabin sallah, to ya za a yi wajen yin sallama.
kun gaba sai ku tambaya kan abin da bai faru ko ba zai taɓa faruwa ba. Duk wannan tambayar wa yadda ake yanta, wai kamar liman ne ya riga ya yi sallah raka'a biyu ko uku, ba sallah ɗaya ƙarasa ba ya raka'a uku, to wai sai wani mamu ya zo ya shiga sallah, da ya shiga sallah sai arwala liman ta warware sai ya jawo wannan mamu ɗin wanda yanzu ya shigo don yi wa mutane limanci. To ya sauran mamu ɗin za su yi waɗanda su tuni a riga an fara sallah da su. Yanzu wannan ba wanda zai ce a rayuwarsa ya taɓa ganin ya faru. Bai amfanin ka yi tambaya kan abin da kai ta faruwa ba a zamaninka. Irin sa ne malamai suke cewa a ra'aita, a ra'aiti yau ne kenan, a ra'aita lau kare kaza maza ya ku, da kaza ta faru ne ya ku. Sai suka ce dawo har ta ya ku. Kale shi ya faru sannan ka zo ka tambaya. In bai faru ba ka tana kokarin tambaya. Akwai abubuwa da dama da ya kamata ka fahimta a matsayin ka na musulmi. Zikiran annabi na safe, zikiran yamma na kwanciyar barci, na tashi daga barci, kaifiya na salatin annabi yadda sunna ta koya, kaifiya na ka ji wata tambayoyin sahabbai sai mutum ya zo ce annabi dole ne ala amalin ne dole ne aljanna ka baba ibn min annar nuna mun aikin da zai kusantar da ni aljanna ne santar da ni daga wuta. Kaga tambaya mai ma'ana ke sai annabi ce kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza, sai wani zo ce yanzu annabi dan nayi kaza nayi kaza nayi kaza zan shiga aljanna, annabi ce masa i za ka shiga aljanna dan kai kaza kai kaza kai kaza, wani ce kaza to amma sai mu yi tambayar abin da bai shafe mu ba. Masabuki yayi kaza, wazane masabuki yayi kaza, kwashi shi yayi kaza, tabbiyar da kuma an sha an saka. Saboda haka Allah wadannan tambayoyin ya kamata da rike su. Ko tabbiyar ya kamata ya zanto akwai ci gaba tsakanin mai zuwa karatu da wanda bai zuwa karatu. Kaddara hakan ta riga ta faru, liman ya zo ya jawo ka bayan ya riga ya raka wa ku, kai kuma ita ce ta farko a wajenka, ga waɗansu an fara da su. Ka kai za ka yi gini a kan sallarka. Cewa yanzu wannan ita ce ta ɗaya, ta haka za ka ci gaba ne kamar yadda ka san yanzu ka fara sallah da ka ga wannan ta ɗaya ce a wurinka ba za ka zauna ba, sai ka yi ta biyu ka zauna ka yi ta hiya, idan ka tashi ka wata hudu sannan ka zauna ka yi ta hiya ka yi sallah. Su waɗannan mamu lokacin da ka yi wannan ta ƙarshe ce a wajensu, ka ɗago daga sujjuda ka ce Allahu akbar za ka miƙe su zama za su ba za su tashi. Idan sun zauna za su yi ta jira har sai ka gama duk abin da kake ka dawo ka zauna ka yi tahiyya ka yi sallama sannan su yi sallama. Wannan yake cewa mutumin da yake halin tafiya yana yin sallan kasaru, to a tsakanin yin sallan kasaru da nafila da barinta wanne ya fi? Annabi dai yana cikin halin tafiya baya yin kowace sallah daga cikin sallolin nafila sai guda biyu, rakatan al-fajr da shafa'i da wuturi, wanda su baya komai. Dan haka sunna shine kai koyi da annabi, daga da kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Me duk yadda kai shafa'i da wuturin da duk annabi yayi ko da kai kaza ba kai ya halatta. Wa alaikum assalam. Ya bi kurma sallah sai bayan an gama sallah ya gane kurma da sallar sa ta yi. Shi kurma idan ya sallah shi kai ta inganta ko ta inganta ba. Ya za ta fesa shi ne. Kurma idan ya yi sallah ta inganta ko ta inganta ba. Yanzu kana kokwantar sallar kurma ko ta inganta ko ta inganta ba. Muna magana kyalai kar wanda bi shi kadai muke ga magana a matsayinsa na kurma, in yi sallah ta yi ko ta yi ba. Shi kenan duk wanda ya sallah shi kadai in ta yi ya halatta kuma ya mutane limanci ka'idar kenan. Wannan ke cewa ko hadisin da ke cewa dukkan wanda ya mun sallama Allah zai dawo mun dare na mayar masa da sallamarsa. Hadisin da nasa sun ce to wai ya zo cikin littafin as-sunnah da ulumul mutadi'at, shi mai littafin yana nuna cewa kamar in har haka ne kuwa to a kullun ran annabi za ta je gare shi ta fita son wani adadi mai yawan gaske, wanda wannan kuma ya saba da abin da yake sanar ne cewa dai mutuwa guda biyu ce kawai, saboda faɗin Allah ta'ala qala rabbana amarta sallallahu alaihi wasallam. Wannan ijtihadin sa ne faɗa, annabi ya riga ya faɗa kuma hadisi ne ingantacce. Duk lokacin da kai sallama Allah zai mayar masa da ransa ya dawo maka ya ce maka wa alaikum assalam, to amma wace kaifiya yaya Allah ke dawo masa ba mu sani ba, abin da yake ya shafi gaibu. Idan Allah ba da labarin da zaka gaskata, ba lallai ne ka san kaifiya ba. Cikin littafin As-Sunan na ulama mutadi'at, littafi ne da bai shi yayi dan yakar bid'o'i ya kuma kafa sunna, to amma shi kansa kuma wani lokacin ya fada cikin wadansu yan bid'o'in kanana ba da niyya ba. San karancin bincike na sa mutum ya fada wani abu tunda ba wanda yake kubuta daga kuskure. Ina zuwa. Ya halatta ga mutumin da aka saya abinsa bayan an biya, sai ga aibin wannan abu a bata ciniki, wani tambaya ce mai kyau. Dukkan wanda ya sai wata haja tsammaninsa mai kyau ce, dan mai hazar ya bayyana cewa mai kyau ce, ko hazar akalli ya koye aibin bai ce tana da aibin ba ka saya, sai da ka je gida sai ka je ka ga akwai aibu a ciki, kana daya daga cikin dama guda uku, ko dai ka yafe ka rike tsar da aibin ta haka, ko ka dawo da wannan hajar ka ce ga hajar ka ba ni kudi na dan na same ta ba yadda take ba, shi kuma dole ya karba, ko kuma ka dawo da wannan hajar ka ce to wannan yadi da na saya yadi goma, na je na samu ɗaya daga ciki ya lalace, zan yi asarar yadi ne su koma tara, don haka yanzu ba na kudin yadi ɗaya ni zan rike tara. Kun fahimci nan da kyau? Ka karɓi wani kuɗi daga wurin ɗan kasuwar gwargwadon abin da za ka toshe giɓi na wannan aibu, idan kai wannan ya halaka, in ka karɓa da aibu ka rike wannan kaya bai masa, in ka dawo ka ce ba kuɗinka ba kai laifi ba, in ka dawo ka ce ba kuɗinka zai ba gaba ɗaya ba, amma ya ba ka kuɗi daidai abin da yake ya shafi wannan aibu, to wannan kuma ya halatta. Cikin waɗannan uku duk wanda kai ya halatta, duk wanda ya je samu aibu ya halatta ya mayar da abu, kuma dole ne ga ɗan kasuwa ya karɓi wannan abu inda akwai aibu a ciki. In yi karɓa ya zalunce ka lahira na Najeriyansa, a nan in ya ki biya a can zai je ya biya inda ya fi tsada da yawa.
Kamar yanzu misali mutum zai je sai ya sai da zo sai hakaro bayan da dawo sai ne sai ya fara
ya halatta. Kai ne kai ce sai ya kula ku da kanka daga ba sai ka zo ka ce ka fata zai ya bai ga fata ba, sai dai in ka yanzu misali idan na zo na ba da lafazi a cikin harkar kasuwanci me ke nufi na gama saya ko ban gama saya ba, sai an cika ne yanzu na ajiya ce kawai ba ciniki ba ne ba ke, idan ka zo kana dama ka karɓi kuɗinka ban ji ba. To ai ba ku riga ku ciniki ba, ai sai sa na tambaye ku, ku kuke kasuwa ku kuke zuwa kasuwa, kullum ana gina shari'a akan ƙorafin mutane ne, in dai mu'amala ta babu mu'amala ƙorafi mai mutane suka saba gudanarwa tsakaninsu, to wannan abin da shi ake mu'amalanta su da shi.
Mun saba idan an je fari fara ta kai da ba sai lokacin da ya dauka idan bai zo ba ne
idan na ba da dafa na ce daga nan gurin zuwa sati mai zuwa zan zo in cika kuɗi, idan kai ba hali ka sayar har sai sati yayi, to a wannan lokaci kaga ya zama kenan ka ba da wani abu na rabin kuɗi dan ya ajiye maka kaya, ba su zama naka gaba gaba da yawa kawai kamun kai na kaya wannan babu ne ku sa mu gama da shi ka fahimta, wannan babu ne a cikin wannan tsari. Amma da ra'ayi ci ne kai ya kawalan wahidan guda ɗaya shi ne yafi, saboda ina ganin a cikin deficit din nan dole za a samu wani ɗan ha'intar juna, ta yi wa mutum ya je daga baya ga hajar a wani wuri ta sauko sama da yadda wanda ne ba shi farashi ba za a ba shi kudin sa ma, sai yan kudin sun kare a kasuwa, ai sai yan hajar ta kare a kasuwa suna ba shi kudin sa. A gani gaskiya ko wani abu na zalunci a ciki, wannan deficit din da ya kan bari samu shiga sosai ba gaskiya, da ko wani abu na zalunci ya dawo ya ce a fasa sai a ce an hana shi kudinsa, don ana jin tsoron ko ya samu farashi kasa da aka ba shi kenan.
Wani lokacin ba kudin mara deficit an kashe
kuma wata matsalar shi ne kaga yanzu da aka karɓi deficit ɗinsa za a je a juya shi a samu ribarsa, kuma a cikin ribar nan ba za a ba shi wani abu. Akwai illoli masu yawa cikin wannan deficit, mafi kyau a yi ciniki kawai nan wahidin abin da ya kamata a kulla na sai wannan haja kuɗi kaza yanzu ba da kuɗi zan kawo nan gaba kaga ran bashi ya ka baka kenan a amince an baiwa mutum bashi na kai da ka bayar da kudin? Sai rike wani abu a ciki. Kaga wannan zalunci ne. Zalunci ne wannan. Sai a ba ta tabbatar da wannan ba zalunci ne. Allah ya tsare mu. Na'am. Ai don magana ɗaya ce, ba bambanci tsakanin abin da na faɗa da yanzu abin da kake cewa. Ai ba ci haka sai in kana wurin ka ga aibu da kake dawo, ko ka je gida ka ga aibu za ka dawo da shi. Ko ka je gidan ka ga aibu ya halatta ka dawo da shi. Duk lokacin da ka ga aibu shi ne babu bambanci. Duk lokacin da ka ga aibu za ka dawo da shi. Ya bayar maka da kayanka. Ku ya hakuri yau dai ba na jin daɗi sosai, ba na jin sauƙi sosai. Ku ya hakuri haka. Na ji na daina fahimtar abin da kuke faɗa sosai, kuma kar ku daina fahimtar wanda nake faɗa. Wa sallallahu wa sallam wa baraka.